sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. Albarkacin ka za ka dangare kan sharuwan kasko al'ummar da ke da magwamtaka da gidan abincin nan na cika kwashi a naira 30 da ke yankin Sani mai Nage kusan dukkaninsu sun soke tukwane daga gidaddajinsu su ma almajirai da ke magwamtaka da unguwar kakansu fa ta yanke saka domin ku an ce wannan abincin na naira 30 kullum fa ƙara haɓaka yake. Bayan shafiya shekaru sama da 70 ana kiran wani gari da suna Wawaye, malamai da mahukuntan garin sun samu gagarumin nasara domin ku an sauya wa sunan garin Wawaye suna ajiya ya ma samu suna mafi alfanu. Fushin ka za huce akan dami wata mata da mijinta ya bata mata rai karshe dai ta jefa ɗansu ɗan shekaru uku a rijiya wai a wani salo na huce takaici na ɓacin ran da mijin nata ya jefa ta ci. Wani jirgi ya yi saukar gaggawa bayan da mutu in jirgin ya faɗi ya mutu asarin samaniyar Subhana sai a biyo mu don jin yadda aka sauke wannan jirgi kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci sai a gyara zama domin kasancewa da mu domin jin gundarin shirin. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdullah ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka wanda masu salon magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne daga yankin Sani mai Nage. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin wannan shiri mun ta kawo muku labarin wani gidan abinci da aka bude na cika koshi akan naira 30. Sai dai a wancan lokaci hadin kwaki ne ake yi da kokumba da salad a kuma tattarfawa mutane a matsayin naira 30. Amma dai mun koma a wannan lokaci dan ganin an samu ci gaba ne ko kuma ci baya. Amma dai a zuwan mu wakilin Aminu Abdulbaka noma ya gano cewar an samu ci gaba domin kuwa bayan wancan hadi na gabza da ake yi wato dai na kwadan kwaki da salak duk dai a naira 30 an gano cewar yanzu likafafa ta daga domin kuwa akan yi hadin wake da shinkafa na garau-garau shi ma dai a naira 30. Har ma Aminu Abdulbaka noma izanta da mai wannan gidan abinci da matarsa waɗanda suka yi hadin gwiwa wajen bude wannan katafarin gidan abinci na restaurant na Saba na Nono akan naira 30. Idan mai sauraro ka iya tunawa dai ministan harkokin gona na ƙasa Malam Saba na Nono shine yace a Kano za a samu gidan abincin naira 30. Wannan labari ne dai ya karfafawa wancan injiniya gwiwa wanda a da yake sana'ar gyaran radio amma bayan jin wancan magana na minista sai ya zo ya bude wannan gidan abinci hadin naira 30. To ayo ma Aminu Abdulbaka noma ya koma har ma ya samu tattaunawa da injiniya Haruna wanda shine mai wannan gidan abinci inda yace a wannan karo kusan dukkanin gidajen da ke makwabtaka da shi sun sauke tukunya duba da cewar idan zaka kawo naira 30 to za a baka abinci. Haka ne ya sanya a gida sai a turo masa yara guda 5 da naira 150 ya ba su abinci su koshi har ma su yi iyayensu guzuri. Da haka yace kusan dukkanin unguwar su ta Sani mai Nage yanzu ba fa mai dora tukunya saboda ga dama gagara basa ta samu a cewar Alhaji Haruna injiniya.
Ana ci gaba da abincin da har ta kai yanzu a kullum muna dafa shinkafa buhu daya, wake rabin buhu, kwaki wanda muke hada shi da kuli wanda ake ci mishi wasasa shi ma yanzu buhu daya muke. Da yanzu a gida na yanzu akalla gasara mata wanda suke aiki yanzu mace 11 ne masu dafa abincin. Wanda zai zo ya bada kuɗin plate ce gashi plate guda 100 a raba saboda Allah. Wanda zai zo ya bada guda 20 ya ce a raba saboda Allah. Kusan zamu iya ce a gidajen da suke unguwar tamu gaba daya ma an daina girki saboda saukin abincin nan saboda mutum ya auna da abin zai kashe a gidansa ya zo ya gwammace ya lissafa ƴaƴansa biyan ne ya lissafa 30-30 sau biyar duk da matarsa ɗaya shida sai ya sauke musu kuɗin sai ya zo su saya.
Ita ma dai matar Alhaji Haruna injiniya wato dai Sadiya Sa'idu ta ce kusan dukkanin almajiran da ke unguwar su ma fa yanzu sun daina bara illa iyaka dai da ka rike naira 30 to sai ka cika sha ka kuma koma kan gada kai kwanciyarka.
Ana ci gaba kullum ana dada ci gaba ma kullum.
To yanzu me aiki har yanzu kwakin ne ko kuma an samu ci gaba ana masa abu?
Yanzu har da shinkafa da wake da salak da kokumba da kabeji a 30 eh har yanzu ba a samu karewa ba a karawa ko na nawa kake so na 30-30 din dai za a zuba maka. Almajiran mu yanzu duka ba su da matsala mu dai nan unguwar yanzu dai ba matsala har wa'ansu unguwar ma za ka ga sun yi layi yanzu da an jima ka zo wajen 12 ko karfe 1 ba za ka ga mai abincin ba ma ana ta layi.
Har ila yau dai wannan mata ta kara da cewa kusan ko ina daga fadin Kano yanzu ana yi musu da fifi zuwa wannan gidan abinci da suka bude. Ta kuma kara da cewa zuwa nan gaba kadan tana sa rai za a bude restaurant na naira 30 a duk fadin jihar Kano da mutum zai ci ya koshi a naira 30. To Aminu Umar Juma gani wai an binne gatima da ranta za mu ci gaba da bibiyar wannan gidan abinci na naira 30 dan jin baya ake samu ko gaba ake yi. To daga gidan wannan abincin na naira 30 dake ci gaba da karbar baki sai kuma garin Wawaye dake karamar hukumar Rogo inda al'umar garin suka nemi a sauya musu sunan wannan gari duba da irin kallon da ake musu a fadin duniya da inda suka shiga ana kallon garin su a matsayin sunan zagi lamarin da ya sanya a galibin lokuta al'umar wannan gari suke boye sunan garin nasu da suka fito duk da dai shine garin su na haihuwa wannan gari dai da yake can karkashin karamar hukumar Karaye an samu nasara sauya masa suna bayan da ya shafe shekaru 70 ana kiransa da garin Wawaye wakiliyarmu na Saibu Umar Madaki za ta warware zare da abawa
wannan suna ya samo asali ne tun bayan da mutane suka fara kiran wani rafi dake gaba da garin da suna Wawan Rafi daga bisani kuma sai mutane suka fara kiran mutanen dake kusa da garin da suna unguwar Wawaye Sarkin Karaye Alhaji Ibrahim Abubakar Nabiyu shine ya taimaka ya ji kukan mutanen wannan kauye ya canza musu wannan suna da suka ce yana ci musu tuwa a ƙwarya kuma yana rage musu daraja a duk inda suka je da ka faɗi sunan garin sai al'umma su fashe da dariya suna yi musu kallon Wawaye jama'ar wannan gari sun nuna tsantsar farin ciki da wannan sauyi yanzu haka kauyen unguwar Wawaye ya tashi daga wannan suna ya koma Yalwar Kadana
to a gaida Nsaiba dama haka al'amarin yake da fatan nan gaba za a canza sunayen garuruwa irin su Bankaura da dai sauran garuruwa wanda sunayen su ba su da ma'ana yanzu kuma sai labarin matashiyar nan da muka fara ba ku a jiya wato dai matashiyar nan mai suna Amina Abdullahi wacce ta shigo cikin filin inda ranka cikin yanayi mara dadi tana kuma kikkifta ido kamar hawaye ya zubo daga idanunta bayan da muka rarrashe ta ta fara ba mu labari cewa akwai wani dan sanda mai suna Nura da yake aiki da ƴan sandan badawa inda tace shekaran jiya ta dawo daga Maulidi da daddare da misalin karfe 9 da dare sai shi wani dan sanda mai suna Nura ya tare ta tunda kanan dai turka ta fara har ya remi da ta shiga motar ƴan sanda nan fa da ƙyar da su dungoshi wannan matashiya ta shiga mota a cewar wannan matashiya ta ce ta bashi hakuri kuma bai same ta da wani laifi ba amma dai wannan matashin dan sanda sai da ya kai ta charge office bayan ya kai ta charge office dan karfin hali irin na Nura sai da ya sanya ta asal ta kwana lamarin da ya sanya wannan matashiya ke kallon cewa an faci zarafinta take kuma neman sarkin Kano da kwamishinan ƴan sandan Kano da gwamnan Kano da su kwato mata haƙƙinta ta kuma ƙara da cewa matukar ita ma an same ta tayi wani aiki ba daidai ba to a hukunta ta amma dai a ce warta a karbo mata haƙƙinta na cin zarafi da wancan ɗan sanda Nura yi mata
da iyafes akuni na amma ya mun magana ban ji ba ya turo dan sandan sa yace ya tafi da ni sai ya ce ai wai lalle na masa laifi wallahi ba abin da nayi masa ne yace lalle sai ya sani a cikin sai nace to ni dai ai Allah shine shaida ta ni dai ba abin da na san nayi an sani asal sai da na kwana har karfe 3 jiya na yamma ba a sake ni ba ya ci zarafi na gaskiya ina kira da kwamishinan ƴan sanda da gwamnan Kano dan Allah in dai ina da haki akai a neman min haki na in shi kuma da yace shi ma iya nayi mai laifi in yana da haki akai na shi ma a nemi masa hakin sa
To anan ma dai mun saki tuntubar kakakin rundunar ƴan sandan Kano wato dai Abdul Haruna Kiyawa wanda yace sun fa bincika sun kuma gano komai kan lamarin da ya faru da wannan mata inda yace ƴan sandan sun kama ta tare da wasu bata gari a wata makabarta wanda kuma ana zargin ana yin ƴan shaye-shaye a wannan waje lamarin da ya sanya aka cafke ta ga dai kakakin rundunar ƴan sandan Kano
mun samu labari akan cewa an kama su ne a gefen makabarta misalin karfe 12 dare da ita da wani namiji a gefen wurin wanda suna ganin ƴan sanda sai suka gudu to ganin yanayin wurin da kuma inda suka je din ƴan sanda suka bi su suka kamo su aka kai su police station dan ganin cewa an yi binciken me suke a wannan wurin binciken farko an fara bincike sai ta nuna ba ta da lafiya so a irin aikin mu da ƴan sanda in ka kawo mutum da kake bincike akan sa bai da lafiya sai ka kai shi asibiti sai dan uwanta yazo ci a bashi ita zai dawo da ita da safe saboda ba ta faɗi ma me yake damunta ba amma saboda ta riga ta faɗa an ba da ita akan cewa za su dawo ranar alhamis yanzu haka suna hanin beli gaba ɗayan su hashi ranar alhamis za su dawo domin a ci gaba da bincike
to Allah dai shine masanin daidai Allah kuma ya kawo mu fita kuma ya goye da bayan mai gaskiya asibitin kashi na Dala na ci gaba da shirya gangamin taron wayar da kan al'umma akan yadda za a dakile tashin gobara a fadin jihar Kano a yau ma mahukuntan asibitin sun kai ziyara makarantar sakandaren yan mata da ke unguwar Gombaja wato GGC Dala da take jawabi a yayin taron shugabar tawagar likitocin Dr. Hadiza Suleiman ta bayyana cewar sakamakon karatuwar sanyi ya sanya wajibi a kula da yanayin yanda za a yi amfani da wuta Dr. Hadiza Suleiman ta kuma bayyana cewar gobara tana salwantar da rayuka da kuma dukiyoyi tana kuma nakasa mutane Dr. Hadiza Suleiman ta kuma kara da cewa duk shekara asibitin Dala yana wayar da kan al'umma musamman ma idan sanyi ya karato domin su suke aiki asibiti suna kuma ganin yadda gobara take lalata rayuwar al'umma da haka ake kira da jama'a su tashi haikan wajen taimakawa kansu da kuma kaucewa tashin gobara da kuma fadawa hatsarinta to wannan kenan kafin mu je ga teburin intalla karkashin Alhaji Aminu Bello bari inda ranka ya gayyato Amina Hamisu Isa wacce ita ce ta leka shafin mu na Facebook ga kuma kunshin muhawarar da kuka rigaya kuka tafka kan kanin labaran da muka rigaya muka baku a jiya
A yau za mu fara da ra'ayin Biliya ɗan dinshi da ya ce wannan bawan Allah da ya ce matansa ne ke cin zarafinsa to ina ba majalisar ɗinkin duniya shawara da ta fito da ranar cin zarafin maza duba da yadda wannan mutum ya koka sai ra'ayin Zahraddin Lawal mazaunar Tanku da ya ce cin zarafin mata ba karamar kaskanci bane ga namiji babu mai girmama mace sai mai tsoron Allah amma fa su ma matan akwai nasu laifin sai ra'ayin Adamu Abba da ya ce cin zarafin mata bai dace ba ko ba komai addinin musulunci ya hane mu da cin mutunci ko wulakanta dan adam ko ma wane ne bare kuma iyayenmu mata sai ra'ayin Kabir Ricos Jos da ya ce Allah ɗe gari bamban a lokacin da wasu ke dukan matansu shi kuma nasa matan ke casa shi to Allah ya kyauta
a gaida da Amina Hamisu Isa masu sauraro shirin inda ranka fa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a madalla Hausawa kan ce fushin kaza huce kan dami wata mata ta jefa danta mai shekaru 3 a cikin rijiya biyo bayan sa'insa da suka samu tsakaninta da mijinta sai kawai ta huce fushinta akan danta wakiliyar mu Amina Hamisu Isa tana da cikakken labari
Lamarin ya faru ne a garin Osobo dake jihar Osun a ranar Lahadi 17 ga watan nan inda matar mai suna Ruqayyat Abdulrahman ta jefa danta mai suna Ganiyu mai shekaru 3 a duniya cikin rijiya biyo bayan sabani da ta samu tsakaninta da mai gidanta Shedin gani da ido sun tabbatar da cewa matar ta kashe dan nasu kwaya 1 tilo domin ta bakantawa mijinta wanda ya nemi kotu ta raba auren su a kwanakin baya inda kotu ta ba su watanni 3 su sasanta kafin ta zartar da hukunci ganin cewa ya rage kwanaki 5 wa'adin kotu ya cika kafin a raba auren nasu sai matar ta yanke shawarar jefa yaron nata a cikin rijiya wanda hakan yayi sanadiyar mutuwar sa mai magana da yawon dinar ɗan sanda na jihar Osun Mustafa Ketayen Yanjoy ya tabbatar da faruwar lamarin ya kara kuma da cewa suna ci gaba da bincike kan hakan
to a gaida Amina Hamisu Isa Allah ya sa mu dace ya kuma sanya mu fi karfin zuciyarmu kafin shirin inda ranka ya karkare filin inda ranka ya karbi takardar wata baiwa Allah mai suna Farida Iliyasu mai shekaru 20 a duniya wacce take fama da sankaran mahaifa kuma an yi mata aiki amma yanzu kudin allura da za a rika yi mata duk sati ya gagara lamarin da ya sanya ƴan uwanta suka shigo suna neman tsabar kudi har naira 50,000 kudin allura duk sati an kuma ce sai an yi mata ta kusan wata daya inda ƴan uwan nata suke neman tsabar kudi har naira 120,000 a matsayin kudin da za a rika yi mata wannan allura bayan wancan gagarumin aiki da aka yi mata ƴan uwanta da dukkanin al'umma sun iya bakin kokarin su wajen ganin an taimaka wa wannan baiwa Allah Farida Iliyasu fatan al'umma za a taimaka wa wannan baiwa Allah matashiya mai suna Farida Iliyasu har ila filin inda ranka ya karbi takardar Anas Khalifa wani dan jariri da aka haifa har jinsu a waje haka ne sanya wani asibiti mai suna Destiny Surgery ke neman tsabar kudi har naira 20,000 a matsayin kudin ciko da asibitin suka nema domin dai a samu ayi wannan dan jaririn aiki a mayan masa da wannan hanji nasa da ya fito waje sai kuma takardar Kabir Baba shi ma dai daga wani asibiti inda ake neman masa tsabar kudi har naira 135,000 a matsayin kudin da za a yi masa aiki da fatan za a tara agaza musu har ila filin inda ranka ya karbi takardar Malam Yahaya Aliyu mai shekaru 55 a duniya shi ma dai da yake fama da wata lalura har ta kai ana neman tsabar kudi naira 100,000 a matsayin kudin da za a samu a yi masa aiki gaba daya da fatan za a tara agaza musu gaba daya duka kuma anan shirin na inda ranka zai daga aya a madadin madugun shiri nasu da Salisu Zango Amina Abdu Baka Noma sai Amina Hamisu Isa da Nisaiba Umar Madaki Salisu Ahmad Garinya da taimakon Abrahaman Hamisu na Madina suka sarrafa na'ura domin sadani da ku ni kuma Yusuf Ala Abdullah nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh